This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu assalamu alaikum. Barkanku da al'asariyar wannan rana ta Litinin 15 ga watan Yulin 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Sarfilu da kanin labaran.
To Aisha, a yau Litinin na jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke bude babban taron ta na tabbatar da takara na zaɓe mai zuwa. Rundunar tsaron Isra'ila ta faɗi yau Litinin cewa ta kai hare-hare ta sama a tsibirin Gaza kwanaki bayan wani harin da Isra'ila ta kai kan wani babban shugaban kungiyar Hamas. Daga nan kuma za a yi cewa al'ummar Rwanda na kada ƙuri'a a zaben da ake sa ran zai tsawaita wa'adin mulkin shugaba Paul Kagame na shekaru 30.
To kanin labaran kenan. Kamar yadda aka ji a kanin labaran, za a ji cewa tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar jam'iyyar Republican ya ce babu abin da zai hana shi ci gaba da gangamin yakin neman zaɓe duk da barazanar kashe shi da aka yi. Sannan za a ji cewa hukumomin tsaro a Najeriya sun yi gargaɗin cewa kasar za ta daɗa fadawa cikin fatara da matsanancin yunwa sakamakon rashin ayyukan noma da kasuwanci wanda kuma duk ke da nasaba da rashin tsaro.
Ma yadda shi reporting namu ya nuna abin da ke da ban mamaki shine yadda tsaro yake ƙara tabarbarewa arewa har dai ma misali arewa maso yamma inda jihohi 10 waɗanda muka fi ganin matsalolin tsaro a watan Yuni kenan 6 daga cikin su.
Bayan nan kuma zamu kawo muku shirin ilimi wanda Babangida Jibrin zai gabatar kuma a wannan makon. Kirin zai mai da hankali ne akan wani taron masu ruwa da tsaki da al'amuran wato akan al'amuran ilimi da jihar Kano ta kira da zimmar shawo kan matsalolin ilimi a jihar. Sannan zamu karanto wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. To amma yanzu sai a saki gyara zama Sarfilu ya karanto mana kashin farko na labaran duniya.
To zama assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. A yau Litinin ne jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke bude babban taron ta na tabbatar da dan takara inda za a naɗa Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar nan gaba a cikin wannan makon, yayin da hukumomin tarayya ke kokarin wawar tambayoyin da ba a amsa ba game da wani dan bindiga da ya yi yunkurin kashe Trump a wani gangamin rana Asabar. Amma yadda hankali sosai kan harkokin tsaro a babban taron da za a garin Milwaukee da ke jihar Wisconsin. Amma hukumomin tsaro na tarayya sun ce ba sa shirin wani sauye-sauye kan matakan tsaron da suka riga suka dauka. Trump ya shaida jaridar The Washington Examiner cewa jawabin da zai a babban taron na ranar Alhamis ya kasance zai mai da hankali kan manufofin shugaban Amurka Joe Biden, amma yanzu zai haɗa da kira ga haɗin kan ƙasa. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi yau Litinin cewa ta kai hare-hare ta sama a duk zirin Gaza kwanaki bayan wani harin da Isra'ila ta kai kan babban shugaban kungiyar Hamas a kudancin Gaza wanda ya kashe akalla mutane 90. Dakarun tsaron Isra'ila sun kuma bayar da rahoton farmakin ta ƙasa tsakiya da kudancin Gaza kan abinda soji suka kira ayyukan ta'addanci da kuma mayakan da ke shirin kai hare-hare kan sojojin Isra'ila. Har yanzu dai ba a san makomar shugaban Hamas Muhammad Da'if ba bayan harin da Isra'ila ta kai kan Yunis a ranar Asabar. Jami'an Hamas ba tare da bayar da shaida ba sun musanta cewa an kashe Da'if a harin. Hamas ta kuma faɗi jiya Lahadi cewa ba za ta jinyi daga tattauna tsagaita wuta ba sakamakon harin da aka kai kan Yunis. Al'ummar Rwanda na kada ƙuri'a a zaben wato da ake sa ran zai tsawaita wa'adin mulkin shugaba Paul Kagame na shekaru 30. Wasu masu kada ƙuri'a a Kigali babban birnin ƙasar sun isa da misalin karfe 5 na safe kuma sun jira a buɗe rumfunan zaɓe a yau Litinin. Akwai dogayen layuka a wasu rumfunan zaben. Hukumomin zaɓe sun ce 'yan ƙasar Rwanda miliyan 9.5 ne suka yi rijista kada ƙuri'a a cikin al'umma ƙasar mai miliyan 14. Ana sa ran samun sakamako na wucin gadi a zaben shugaban ƙasar na yau Litinin. Kusan sakamakon zai kasance nasara ga Kagame, shugaban rukun ƙwarya wanda ke riƙe da madafin iko tun shekara 1994 kuma kusan babu hamayya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karanto sauran labaran zamu gabatar muku da rahoton mu na farko daga nan Amurka. Tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya nace sai ya halarci duk tarukan gangamin neman zaben jam'iyyar Republican da zasu gudana nan da ƴan kwanaki bayan da ya tsallaka rijiya da baya a wani yunkurin hallaka shi. Haka zalika yana halartar babban taron jam'iyyar a Milwaukee lamarin da ya dada karfafawa magoya bayan sa gwiwa bayan tayar musu da hankali da al'amarin yayi. Ga baba Yakubu Makiri da fassarar rahoton Caroline Persuti.
So let's pray. Ai wa tsohon shugaban kasa Donald Trump addu'a. Allah ya daya masa ya yi tsin daka kana samu kwarin gwiwa. Mutumin da ya tsallake rijiya da baya a ranar Asabar yayin da aka yi yunkurin kashe shi kana ajiya Lahadi ya tashi zuwa babban taron jam'iyyar Republican. Hilario De Leon shine shugaban jam'iyyar Republican a gundumar Milwaukee. Cewa yake
the whole campaign has changed, the whole message has changed. Baki
din gangamin siyasar ya sauya. Sakon gaba daya ya sace. Wani ya yi yunkurin kashe ɗan takarar mu. A wani sakon jajircewa da Donald Trump ya kafe a dandalinsa na True Social, ya ce ba zai bari wani mai kisa ya sauya masa harkoki ba. Wata wakiliya daga jihar Missouri, Amy Duclin, cewa take
every time something happens to him I feel like it's the
lokacin da wani abu ya faru da shi sai kaga yana ƙara karfafa shi ne wani mutum ne mai matukar jarumta. Wakilan jam'iyyar daga jihar South Carolina sai ta magana akan abin da ya faru a ranar Asabar da kuma yadda lamarin ya ƙara karfafa su. Nan da nan bayan harsashi ya taba kundinsa, Trump ya mike kan kafafunsa yana cewa ku yi fada. Yvonne Julian ita ce shugaban Republican a gundumar Greenville.
The stand and fight, that iconic image now with the blood running down his face, the blue sky, the
cewa ku yi fada da fuskarsa ta jarumta da ke fidda jini da girgije mai launin shuɗi ga tutar Amurka na kaɗawa, ina ganin wannan abu zai tabbata. Maharin ya yi amfani da bindiga samfurin AR style da galibi mahara sukan yi amfani da shi. Amma wakilan jam'iyyar sun ce harbin ɗin takararsu ba zai sauya komai ba akan matsayin Republican kan batun mallakar bindiga. Ita ma Becky McLaughlin, wakiliya daga jihar South Carolina, cewa take wace ba batun haɗari da ke tattare da bindiga ba ne, abin da zai faru a lokacin da bindiga ta shiga hannun mugu ne. A jiya Lahadi, shugaban ƙasa Joe Biden ya tunasar da Amurkawa cewa kasar tana warware bambance-bambance ta ne ta hanyar zaɓe, kuma tashin hankali ba zai zama mafita ba. Ya kuma yi kira ga jami'an tsaron ciki da su inganta tsarin aikinsu a wurin babban taron Republican da aka riga aka karfafa matakan tsaro. Deborah Manning, wakiliya ta ƙasa ce mai halartar babban taron. Ta ce ya kamata mu koma mu koyi wayo. Mu je mu koyo wayo mu daina wannan shirmen da ke faruwa. Dangane da yunkurin kisa na baya-bayan nan, wani wakili cewa yake da ya kamata a sauya taken taron na bana ya zama mu bari Amurka ta sake zama mai aminci.
A gaida baba Yakubu Makiri da ya karanto mana fassarar rahoton Caroline Persuti. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo da karashin labaran duniya.
Matakan allurar rigakafin yara a duniya ya tsaya cik, wanda ya bar miliyoyin yara ba a yi musu allurar rigakafi ba fiye da kafin barkewar annoba, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin. Tana gargaɗin giɓin da ke tattare da haɗari da ke bada damar barkewar cututtuka kamar ƙyanda. A cikin shekarar 2023, kashi 84 cikin 100 na yara ko miliyan 108 sun samu allurai uku na rigakafin cutar diphtheria da tetanus da kuma pertussis. Alluran uku wanda ke zama alama ta samun allurar rigakafi ta duniya bisa ga bayanan lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta buga da hukumomin yara. Wannan adadin daidai yake da na shekarar ta gabata, ma'ana cewa an dan samu ci gaba kaɗan da aka gani a cikin shekarar 2022 bayan koma baya da kicin COVID da ta tsayar da komai cik a cewar gaggadin kungiyoyin. Adadin ya kasance 86 cikin 100 a cikin 2019 kafin barkewar annoba. A yau Litinin al'ummar kasar Siriya a yankunan da gwamnatin kasar ke da iko sa kada ƙuri'a domin zaɓa sabon majalisar dokokin kasar. Ƙuri'ar da ake sa ran ba za ta haifar da wani abin mamaki ba da kuma nuna kyamar ƴan adawar siyasa. Masu kada ƙuri'a da yana zaɓen ƴan majalisu 250 ne a majalisar dokokin kasar, wadda ba ta da ƙarfin gaske a tsarin shugabancin kasar ta Siriya, inda kashi 2-3 na kujerun aka keɓe ga mambobin jam'iyyar Baath ta shugaba Bashar al-Assad. Sama da shekaru 13 da aka fara yakin basassar Siriya, gwamnatin Assad ce ke rike da mafi yawan kasar Siriya, bayan da Iran da Rasha suka taimaka masa wajen fatattaka kungiyoyin ƴan tawaye. Yankin arewa maso gabas dai ya rage a hannun mayakan kurdawa na Syrian Democratic Force, kuma ƴan tawaye ne ke rike da wasu sassan arewa maso yammacin kasar, yayin da sama da ƴan Siriya miliyan 5 ke gudun hijira kasashen ƙetare kuma ba za su iya kada ƙuri'a ba.
A gaida Sarfilo, Hashim Gumel zai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya, inda al'ummar kasar suke ci gaba da fuskantar matsatsin rayuwar da aka dade ba a ga irinsa ba. Cibiyoyi da kungiyoyin masu alaka da sha'anin tsaro da zamantakewa sun fito sun yi gargadi akan irin munin da lamarin zai dade yi, muddin gwamnati ba ta dau matakan kawar da kalubalen rashin noma da harkokin kasuwanci a sanadiyar ayyukan ƴan ta'adda ba. A daidai lokacin da matasa a arewacin kasar suka lashi takwabin kaddamar da zanga-zangar lumana don matsawa gwamnati, Hassan Maina Kaina na dauke da cigaban rahoton.
Ba kwani kirki a rage a garin nan namu, ba kowa dukan kwada kwarkwata muka tsira muka babbara aka kuri ma garin.
To yanzu garin yana hannun suwa kenan?
Garin yana hannun barayi ma yan boko haram nan, ba wai kidnappers bane.
Kalubalen tsaro a Najeriya yanzu na kara daukar wani sabon salo, inda ƴan ta'adda da ƴan bindiga ke ci gaba da rawan gaban hantsi. Garin Alawa da ke yankin karamar hukumar Shiroro a jihar Niger, mazauna garin sun ce a halin yanzu ƴan ta'addan Boko Haram ne ke da iko da garin, kamar yadda wannan ɗan asalin garin ke shaida mana.
An kore mu a garin gaba daya, ba kowa a garin, an kore mu ma ba mu da tabbacin koma wurin nan, ba labarin sojoji, mun gudu mun bar dukiyoyin mu, kuma ba mu ya doka ba, a sa wani ma kayan sawan ke fita da abincin mu, mun bar da dukiyoyin mu duka mun bar a can, ba abin da aka yi muka yi a doka, ala muka fito kayan jikin mu muka biya fita da kuma yanzu ba mu wani tabbaci cewa abin da ake cewa ga shi damina yana wucewa.
Yanzu kaman mutum nawa ne suka rage a cikin garin?
Ba kowa da kirki a rage a garin nan namu, ba kowa kan kwada kwarkwata muka tsira muka babbara aka kuri ma garin.
To yanzu garin yana hannun suwa kenan?
Garin yana hannun barayi ma yan boko haram nan, ba wai kidnappers bane. Don kwanaki in sun ga mutane wanda suka ce sun yanka wansu, sun yanka kawunansu, yankan rago suka musu, mu da muka kira muka gudo, wanda suka tsira sun yanka musu kawunansu.
Kuna da wani kyakkyawan fatan cewar nan gaba za a iya karɓo garin nan daga ƴan ta'addan nan ku koma garin ku?
Gaskiya ba mu da kyakkyawan fata, saboda ba wani bayani, ba wani hasken da muke ganin cewa za mu iya koma garin.
A baga yadda ƴan ta'addan ke cin karansu ba babbaka a jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara. A wani rahoto da kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto ta fitar, ya nuna cewar ƴan bindigar sun tada sama da ƙauye 200 a gabashin Sokoto. Basharu Altine Guyawo Isa da ke zama shugaban kungiyar ya mana ƙarin bayani.
Ai waɗanda suka wace kenan, waɗanda ba su wace ba, akwai sauran ɗaiɗaikun mutane kuma waɗanda ba su iya noman, ai ba mu yi bayani a kansu ba. A gabacin Sokoto, ainihin gabacin Sabon Birni, akwai ƙauyuka 300 da wani abu. Duka waɗannan ƙauyuka da ƙashin ayyukan ƴan bindiga suke. A gabacin Isa akwai ƙauyuka kusan 100 da wani abu. Duka waɗannan ayyuka da ƙashin ayyukan ƴan bindiga suke, waɗannan ƙauyuka. Ai kaga duka waɗannan abubuwa idan aka tattara, ai mutane ne masu yawa an zaune wannan yanki. Gaba ɗaya ɗinsu suna cikin jamhuriyar Nijar, suna gudun hijira. Gwamnatin jiha ta san haka, gwamnatin tarayya ta san haka. Kuma ƴan siyasa da suka hito wannan yanki sun san da haka. Suna nan ƴan basira, suna nan Tudu Sunna, suna nan ainihin Bangi, suna can ɗan Kano. Duka iyakoki ne na gabacin Isa da gabacin Sabino, waɗanda al'ummomi suke can suna gudun hijira. Wannan shine girman abun. To ai kaga duk wanda wannan al'amari ake magana akai ya girma.
cikin rahoton wata-wata kan sha'anin tsaro a Najeriya da kamfanin Beacon Intel ke wallafawa ya nuna cewa alƙaluma na wannan karo akan batun tabarbarewar tsaron na da ban mamaki. Dr. Kabiru Adamu shine shugaban wannan kamfani.
Kama yadda shi reportin namu ya nuna abin da ke da ban mamaki shine yadda tsaro yake ƙara tabarbarewa arewa har dai ma misali arewa maso yamma inda jihohi 10 waɗanda muka fi ganin matsalolin tsaro a watan Yuni kenan, 6 daga cikin su na wannan yankin. A takaice dai wannan yankin in ka rarraba yadda matsalolin tsaron suke a daban Najeriya kusan wannan yankin ne a gaba.
A nata bangaren gwamnatin Najeriya na cewar tana fa aiki ta karkashin kasa, yawan magana ne kawai ba ta yi. Malam Nuhu Ribadu shine mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro.
Magana da yawa bane amma zan faɗa muku an yi aiki da yawa ba a magana. Wani lokaci magana yana sa abubuwa ya zama da wahala samu sauki, amma alhamdulillah ayyukan da aka yi yanzu a arewa kusan za a ce duk wanda yake victim ko wanda aka kama don kidnapping duk an sake su, bara ba a ce ba kuma za a daina ko an daina completely kidnapping.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. To kada dai a sha'afa sashin Hausa na muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 11:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushin.
Masu rawa, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata ne dai aka gudanar da wani taro na masu ruwa da zaki akan harkokin bunƙasa ilimi a jihar Kano. Taron wanda ya samu halartar wakilan gwamnatin jihar Kano da sauran masu ruwa da zaki akan harkokin ilimi da ciki da wajen Najeriya ya sha alwashin daukan kwararren matakai na bunƙasa ilimi a jihar da ma arewacin Najeriya. Alhaji Haruna Doguwa shine commissioner ilimi a jihar Kano kuma yayawa wakilin Mahmud Gori karin haske.
Karin bayani shine bayan zagaye da shugaban gwamna yayi da kuma gani da harkar ilimi na lafiya a jihar Kano ya kaddamar da shirin kuta kwana ma'ana da gaggawa da emergency. Amma ba kaddamar kawai ki da baki ba. Za ku fara critical stakeholders akan abubuwan da ke kasa masu ruwa da take ga kuma me abin yi. Yanzu shi ne wannan taron da aka zo kofar taro ne za a zauna a kara jin gabatarwar takardar da ita minista ta gabatar Professor Alkaya a saboda za a zauna da donors agencies duk mutane a kalli abubuwan ga hanyar da muke mai abin yi ne abin shi ne da shi wannan taron.
Amma ka ce kun kewaya kuma bayan da gwamna din ya kewaya lokacin kamfe kai ma matsayinka na commissioner ilimi wata ke ka irin wannan rangaji da kuma abin da ka karar a ƙasa akan teburinka me kusa.
To akwai wanda kai ba da dimbala kaga da video abin nan kin da ka rada ni da kike cewa shi da ka nuna na iyalin da muka fuske ciki amma kan shi lalace kwaya daga ciki abuwan ya kai da cewa da wannan report amma dai Allah da zaki abu
yanzu wannan matakai kuka fara dauka tun da shekara ku dai akan
karatu an dauki malamai yanzu da mutum 10 an ba da gine-gine na makarantu da na kofiliyan in ka rasa gaba daya an biya kuɗin jarabawa na yara an sosio kayan aiki kuma su godai wannan abu
suna daga cikin abubuwan da kuka gano suna buƙatar kulawar
farko ayyuka farko ai magana da kayan aiki magana da gine-gine da wani abu da wata tashi
an ce masana a irin wannan makara da ake gabatarwa shine ɗaya daga cikin wato matsaloli na ilimi a Najeriya shine akan shigar da siyasa cikin harkokin ilimi kuma shi ilimin da sauran batutuwa muhimmai ba sa son shigar da a siyasar ta dasu wannan matakai kuke dauka
da mu aiki kuke da yara mu cigaba kawai kuma wani shi yayi shiye yi mu yiwa
waɗannan abubuwa da za a tattauna a tsefe su daga masana aiwatarwa da ya za ku kullum
za mu dube su da ciki za mu aure su da su.
Shi ma a bangaren sa Alhaji Yusuf Kabir da ke zama shugaban hukumar bunƙasa ilimi ta SUBEC a jihar ta Kano ya bayyana irin kokarin da hukumar ke yi na bunƙasa ilimi a jihar.
Muna so mu nusar da al'umma cewa ya abinda muka zo muka tarar harkar ilimi akwai matsaloli da Allah da iko suna da yawa kwarai da gaske. Matsalolin nan sun taba al'amura da yawa harkar cewar yaran ba karatu a gaskiya in ka auna su za a ga ba wani abin da za a faɗa ba ne. Karatunsu yana da rauni kwarai da gaske babu kayan aiki babu isassun malamai, babu isassun gidan nika. Makarantun ma da yake da gidan nikan za ga yaran sun musu kaɗan gidan nika, babu kujerin da yara za su zauna, babu shigo al'umma sun zuba wa gwamnati ido wanda ita kaɗai ba za ta iya ba. To sakamakon wannan gwamna Allah ya ikonsa, shi mutum ne wanda yake ya nuna kaunarsa da ilimi tun farko ran da aka rantsar da shi. Allah da hikima yake, yace shi abin da zai ba fifiko shine ilimi, ilimi, ilimi. To daga wannan sai ya zo a wajen kasafin kuɗi nasa na wannan shekarar, sai ya bada wato kaso mai tsoka kware da gaske wanda ba a taɓa bayarwa ba a wannan jiha da jihohin mu kuma na Najeriya. To wannan abu na biyu. Na uku kuma sai ya ce al'umma ku shigo, gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba. To sakamakon wannan shigowar kuma shi dai aka yi haɗaka, jama'a suka zo da mutane, ƙungiyoyi na duniya aka haɗu, aka ce ya kamata a kirawo ƙwararru a tattauna wannan matsalolin kuma a samu hanyoyin da za a fita daga wannan matsalolin.
Ga shi kun tattara wato masana kuma sun ɗauki jimirin tattaunawar don har ma an fara fitar da maƙalu a kan wannan batu. Kusan tarika irin waɗannan akan yi su lokaci zuwa lokaci. Amma inda gizo yake ta ƙarshe ne bacin aiwatarwa har ma a gasa ta bako. Yaya kuka ɗauki aniyar aiwatar da abin da masanan nan za su zo?
To alhamdulillah, wani tabbata ta gaskiya, tambaya ce ta gaskiya da kai. An sha yin tarika irin waɗannan kuma da ƙarshe ga ba a cimma buri ba. To daga yadda jagora ya, idan dai direba mota tana da direba ƙwanƙwara wanda ya ƙware, wanda ya san dokoki, da za a cimma buri. To alhamdulillah gwamnati bai nuna jama'a yau ya yi musu bayani irin tsare-tsare da gwamnatin sa ta buzuro da su don cimma wannan buri nasa. Kuma daga yadda ya shigo da kowa da kowa aka shigo da shi, daga mutanen da za ka cewa sun zo da wanda yau da gobe za su gabatar da takardu, za ka samu na gwamnati gaskiya take take kuma ya amince cewa duk abin da aka zuro da karshe za a miƙa gwamnati, kuma in Allah ya yarda gwamnati za ta amfani da su. Ba shakka wannan abin da muke cewa a turance political will na gwamnati shi zai ba shi ƙarfin gwiwa, kuma mu da muke masu tallafa masa kuma za mu samu ƙarfin gwiwa. So ina ganin da karshe wannan abin ba zai zama irin wanda ka faɗa daga baya ba. So a yi turanci, a tashi, a ci abinci, a baje, in Allah ya yarda ba za a ga haka ba, in Allah ya yarda za a samu alheri.
Karshe ciyama
kuma yan jarida muna kiran ku, kuna da role da za ku yi play, ku taimaka mana, kuna da rawa da za ku taka a wannan abu. Yan jarida kun da ikuna taka rawa a harkar ilimi musamman tashar ku BOA, kuna taimakawa wajen harkar gwamnati musamman ilimin ƴaƴa mata, musamman yara su kasance suna makaranta. Duk kuna taka rawa, muna kiran al'umma su ci gaba da bamu gudunmawa wanda za a cimma wannan buri.
Profesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero shine shugaban kwamitin da zai kula da alaka tsakanin siyasa da kuma ilimi, kuma ya yi ƙarin haske game da ayyukan wannan kwamiti nasa.
A fahimtar ku, ta ina siyasa ta fito ta shigo cikin harkokin ilimi?
Na farko dai, duk ƙasar da ta siyasantar da ilimi to ba za ta ci gaba ba, domin abu uku idan ƙasa ta yi siyasantar da su gaskiya tana kan tafi da ɗorewarta ne. Akwai ilimi, akwai tsaro, akwai kuma batun gona na abinci. To a mu Najeriya gaskiya siyasa ta shigo cikin harkar ilimi sosai. Na farko dai yawanci mutane suna ganin ilimin kawai je kana yi ka ne, ba a ba shi mahimmanci ba, illa kawai a zo a yi taro irin wa'annan a yi maganganu a tashi. Sannan na biyu kuma wasu suna ganin shi wata karkatacciyar kuka ce mai daɗin hawa, ma'ana irin kuɗaɗen da ake zubawa a ciki za ka ga mutane ba wa'anda suke da alhaki da ɗaukan ba za su yi ba, sai dai a yi ta amfani da kuɗin da sunan ilimi ɗin a azurta kai. Sannan abu na uku kuma yadda siyasar ta shigo shi ne cewa duk yawanci shugabanninmu da suke maganar ilimi su ba sa yadda da wannan ilimin da suke bayarwa ba. Abinda nake nufi a nan shi ne za ka ga cewa misali za su ce za a ba da ilimi kyauta.
Domin sauraro, saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari a jihar Kano da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Ledal Gresham. Naku Babin Yarji Furin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
A gaida babin gida, yanzu kuma sai wasu daga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Agomu na farko na cewa ina mika sakon ta'aziyyata ga iyayen ɗaliban makarantar St. Academy da ke Jos,
dangane da rubutawar bene mai awa biyu a lokacin da suke rubuta jarrabawa. Ubangijin Allah ya kiyaye faruwa haka nan gaba, amin. Daga Malam Ango, malamin makaranta da dan Asabe mai fata ya wuri. Sai kuma wannan sako haɗin gwiwa daga Jamila da Fati, mata Ado Salati goma ga Annabi Rijau, da Aisha Usaini Dangote karasuwa tare da Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Suka ce mahukuntar Najeriya don girman Allah da manzonsa, ku tausaya ma talakawa da kuke mulka ko za su samu sa'idar rayuwa, domin wallahi Allah ne kadai ya san adadin yawan mutane da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa kiranmu ya shiga kunnuwan waɗanda muka yi domin su, sannan kuma muna addu'ar Allah ya kawo mana agajin gaggawa don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba naka ne Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Kace salam VOA Hausa. Ina kira ga al'ummar ƙasa ta Najeriya da mu koma ga Allah, mu yawaita addu'ar samun sauki a gare shi, ya yayi mana wannan hali da muka tsinci kanmu a ciki na tsadar rayuwa, domin Allah maji roƙon bawan shi ne. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau. Yace a gaskiya ko a mafarki ba mu taɓa tunanin cewa gwamnatin Asuwaju za ta gasa mana aya a hannu ba, kamar yadda take yi yanzu. A ce wai buhun dawa da a baya ake saya naira 20,000, yanzu shi ne ya haura naira 100,000. Gashi kuma aljihun talakawa duk a bushe suke. Gaskiya akwai ciwon kai mai tsanani ma kuwa, matukar dai haka tafiyar za ta ci gaba. Sako mu na ƙarshe ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Shirin gwamnatin Najeriya na shigo da abinci kamar shinkafa, alkama da masara, hakan abin yabawa ne matuƙa, domin zai kawo sauki ga talaka wajen samun abin sawo bakin salati. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa haƙa ta cimmarwa.
Madalla an gaida na gwamma. Yanzu kafin mu yi sallama da ku masu sauraro, gasar filu ya sake dawa da labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, yau Litinin na jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke bude babban taron ta tabbatar da dan takara, inda zana da Trump a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar nan gaba cikin wannan makon, yayin da hukumomin tarayya ke kokarin warwar tambayoyin da ba a amsa ba game da wani dan bindiga da yayin yunkurin kashe Trump a wani gangamin rana Asabar. Amma da hankali sosai kan harkokin tsaro a babban taron da zai a garin Milwaukee dake jihar Wisconsin. Amma hukumomin tsaron tarayya sun ce ba sa shirin wani sauye-sauye kan matakan tsaron da suka riga suka dauka. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi yau Litinin cewa ta kai hararar ta sama a duk zirin Gaza a kwanaki bayan wani harin da Isra'ila ta kai wani wato kan wani babban shugaban kungiyar Hamas a kudancin Gaza, wanda ya kashe kalla mutane 90. Dakarun tsaron Isra'ila sun kuma bayar da rahoton farmaki ta ƙasa tsaki da kudancin Gaza kan abin da sojoji suka kira ayyukan ta'addanci da kuma mayakan da ke shirin kai hare-hare kan sojojin Isra'ila. Al'ummar Rwanda na kada ƙuri'a a zaben da ake sa ran zai tsawaita wa'adin mulkin shugaba Paul Kagame na shekaru 30. Wasu masu kada ƙuri'a a Kigali, babban birnin ƙasar, sun isa da misalin ƙarfe 5 na safe, kuma sun jira an buɗe rumfunan zaɓe a yau Litinin. Akwai dogayen layuka a wasu rumfunan zaben. Matakan allurar rigakafin yara a duniya ya tsaya cik, wanda ya bar miliyoyin yara ba a yi musu allurar rigakafi ba fiye da kafin barkewar annoba, inji Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin. Tana gargaɗin abin da ke tattare da haɗari da ke ba da damar barkewar cututtuka kamar na ƙyanda. A yau Litinin, al'ummar ƙasar Siriya a yankuna da gwamnatin ƙasar ke da iko suka kada ƙuri'a domin zaben sabon majalisar dokokin ƙasar. Ƙuri'ar da ake sa ran ba za ta haifar da wani abu mamaki ba, da kuma nuna kyamar 'yan adawar siyasa. Masu kada ƙuri'a daina zaben 'yan majalisar 250 ne a majalisar dokokin ƙasar, wadda ba ta da ƙarfin gaskiya tsarin shugabancin ƙasar ta Siriya, inda kashi 2-3 aka keɓe ga mambobin jam'iyyar Baath ta shugaba Bashar al-Assad.
To masu sauraro, da takaitattun labarin ne kuma za mu naɗe tabarmar shirinmu na rana. Sai a dakaci shirinmu wanda ke tafiya shirin yau da gobe, shirin matasa. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel wanda ya karanto mana labaran duniya, sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni, Fiona wa Mayinan Dudu da ma injiniyanmu na wannan lokaci Miss Helen. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.